Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanmu da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya, wannan shiri yana kunshe da zargin da jam'iyyar PDP ta yi wa gwamnatin jam'iyyar APC cewa ana yi wa ɗiyan jam'iyyar PDP ɗin bita da ƙulli a yaƙi da cin hanci da rashawa. Muna kuma fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar muku da sharhin jaridan Ghana ba. To amma muna tafa da shirin nan ƙasa sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari ku ma sauraronmu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakamakon zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na baya-bayan nan na nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Yusuf har yanzu yana kan gaba. Shugaban hukumar zaben ƙasar ta sanar jiya Laraba cewa shugaban ƙasar yana da kimanin kashi 35% wato 37% na kuri'un. Dan takara Hamayya Hama Ahmadu yana biye da a matsayi na biyu da kashi 22%. Sai Sani Umaru mai kashi 14%. Sakamakon dai ya nama zabu ne kimanin sama da 82 daga cikin 308 da ke kasar ta yammacin Afirka. Ranar Talata gamayyar jam'iyyun Hamayya ta yi watsi da sakamakon zaben da hukumar ta bayar bisa hujjar cewa an tafka magudi. Shugaban gamayyar Hamayya Ahmadu Sise ya ce gwamnati ta kirkiro da dubban mazabu domin murɗa sakamakon zaben. Shugaba Yusuf dai yana neman wa'adin mulki na biyu ne na shekaru biyar, inda kuma ya alkawalin murƙushe mayakan Islama masu tsatsauran ra'ayi da kuma bunƙasa ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fi talauci a duniya. Masu kushewa lamura sun ce shugaban ƙasar ya yi amfani da tirsasawar siyasa lokacin yaƙin neman zaɓe. Ya riƙa kama magoya bayan jam'iyyun Hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaƙa da suka yi waƙoƙin yi mashi gugar zana. Idan babu ɗan takarar da ya samu kashi 50% na kuri'un a zagayen farko, 'yan takara biyu da ke kan gaba za su fafata a zaben fidda gwani da za a gudanar ranar 20 ga watan Maris. Babbar jam'iyyar Hamayya ƙasar Uganda tana ƙoƙarin tara shaidu da za ta ƙalubalanci sakamakon babban zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan wata na Fabrairu. Dokar zaɓe ta ƙasar ta ba da wa'adin kwanaki 10 daga ranar da hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓe idan za a ƙalubalanci sakamakon. Shugaban jam'iyyar Democratic Change Mugisha Muntu ya ce jam'iyyar tana iyaka ƙoƙarinta ta cika wannan wa'adi, duk da abin da ya ce barazanar da suke ci gaba da fuskanta da tirsasawa daga jami'an tsaro da suka haɗa da 'yan sanda da ke neman gurguntar da yunkurin jam'iyyar. Ya ce shaidun fargo sun nuna an murɗe sakamakon zaben waɗansu mazaɓo. Ya kuma ce sakamakon zaben da dukkan jam'iyyu suka rattaba hannu ya sha bamban da wanda hukumar zaɓe ta sanar daga baya. Ƙungiyoyin Hamayya sun kuma yi zargin hukumar zaben da nuna wariya bayan zaɓe a yankunan da suke da ƙarfi da ya haɗa da Kampala babban birnin ƙasar, inda aka fara zaɓe kimanin sa'o'i 7 bayan buɗe rumfunan zaɓe a wuraren da jam'iyya mai mulki take da magoya baya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana takatsantsan jiya Laraba kan ko yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a kan Siriya zai kai ga tattaunawar wanzar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin basasan da aka shafe shekaru biyar ana tafkawa a ƙasar. Sai dai shugaban Amurkan ya ƙara da cewa idan za mu iya ganin raguwar tashin hankalin da ya addabi ƙasar cikin makonni masu zuwa, wannan zai ba mu ƙarfin gwiwa cewa za a iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na lokaci mai tsawo. Ya ce daga nan ɓangarorin da ke kai ruwa rana za su iya shiga batun samun sauyin harkokin siyasa da ake buƙata domin shawo kan yaƙin basasan da ake a Siriya. Obama ya cima yarjejeniyar farko makon nan da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a wata matsaya da za ta fara aiki ranar Asabar. duk da yake ta ba da damar ci gaba da kai hare-hare kan matattaran mayakan ISIS da dakarun da ke marawa ƙungiyar Al-Qaeda ta Siriya baya. Fada White House tana tunanin zaben gwamnan jihar Nevada ɗan jam'iyyar Republican Brian Sandoval domin cike gurbin alƙalin kotun ƙolin ƙasar da aka samu sakamakon mutuwar alƙali Antonin Scalia, bisa cewar majiyu da ke kusa da fadan. Sandoval ya gana da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Harry Reid ranar Litinin lokacin da gwamnan ya zo Washington domin halartar taron ƙungiyar gwamnoni na ƙasa. Shugaba George W. Bush da Barack Obama ya gada ne ya zaɓi Sandoval ɗan shekaru 52 ba Amurke ɗan asalin ƙasar Mexico a matsayin alƙali kafin a zaɓe shi gwamna a shekara ta 2010. Ko da yake shi ɗan jam'iyyar Republican ne, Sandoval ya goyi bayan auren jinsi ɗaya da kotun ƙolin Amurkan ta amince da shi bara, yana kuma goyon bayan zubar da ciki. Shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar dattijai sun ce za su yi watsi da wanda Obama zai zaɓa, ba kuma za su yi wani zaman tattaunawa ko kuma sauraron bahasi da kaɗa kuri'a ba. 'Yan majalisar dokokin na jam'iyyar Republican sun ce za su bar cike gurbin matsayin da mutum zai riƙe iya rayuwarsa ga shugaban ƙasar da za a zaɓa a watan Nuwamba, wanda zai fara aiki a watan Janairu bayan ƙarshen wa'adin mulkin shugaba Obama na shekaru 8.
Labaran duniya kuka gama ji. Za mu fara rahotanninmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Nasiru Elika ya aiko cewa jam'iyyar masu hamayya ta PDP ta zargi jam'iyyar APC mai jarragaman mulki cewa tana yi wa 'yan PDP ɗin bita da ƙulli a yaƙi da cin hanci da rashawa da take yi.
Babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta fitar da sanarwar nuna rashin gamsuwa ga yadda ta ce gwamnatin Buhari na yaƙi da almundahana. Daidai lokacin da hukumar yaƙin EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban jam'iyyar Uche Secondos bisa tuhumar wata babbar badakala. Takarda daga jami'in shari'a na jam'iyyar Barrister Victor Kong ta ce gwamnatin ta APC na neman murƙushe PDP ne da sauran 'yan adawar ƙasar. Kwana ɗaya kenan bayan miƙa ragamar jam'iyyar ga sabon shugaba Madu Sharif, tsohon muƙaddashi Secondos ya faɗa hannun EFCC. Tuni muƙaddashin shugaban amintattun jam'iyyar Walid Jibrin ya ce ba 'yan PDP ne kaɗai suka yi zarmiya ba a Najeriya.
Don ka samu ɗan PDP da laifi ka kai shi kotu, to wannan zai hana PDP rayuwarta ne? Ba ce PDP ne ta yi lalatar nan ba, waɗansu 'yan PDP ne suka yi waɗannan abubuwan ɗin. Inda ko haka ne, to mu bi gaskiyan al'amura, mu bi dokoki wadda zai kai kowaye ma ba ɗan PDP ɗin ba a hukunta shi bisa ga doka, bisa ga kuma yadda ya kamata.
Ya Uchiru Mambakan Daura na hannun daman shugaba Buhari ne da ke ganin matakin ya dace.
Saboda da zafin suka ɗauko tun daga lokar gamman zuwa state zuwa federal gamman federal na ƙasar nan sun kwashe kuɗin, kuma sun yi wannan abin da gayya ne domin su haɗa janar Muhammadu Buhari da talakawan ƙasar nan, yasa suka kwashe komi a rinƙa cewa bai yi aikin komi babu komi, sun san aiki bai yi sai da kuɗi. Saboda haka Allah ya tona musu asiri, yanzu ana ta kama kuɗaɗen a sauka a suna ɓoyewa. Ya za a yi ko wannan a ce yaƙin ya yi zafi? Ba wani zafin aiki, ai ya sanya musu a ɓarayin ƙasar nan da ya sanya musu.
In bai sanya ba a kowane mataki da yake gyara
da sanya musu, bai ya kamata duk kotun da aka kai mutum karye wata ɗaya a yanke mai hukunci? Dan me za ka yi ɓarawan akuya? Bai zuwa kotu sau uku an yanke mai hukunci akuya ba, wadda ba su so a saida ta 3,000 ko 4,000 ba.
Shi kuma Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko da ke maraba ga yanayin kamun lodayin gwamnatin Buhari wajen yaƙi da ɓarayin biro, sai dai ya yi wannan kira.
Duk wanda zai iya ba da shawara ma wannan gwamnati ta APC, kar a yarda a bar mutane cikin yunwa ko da na kwana biyu ne. An shiga matsayin da yanzu abinci yana neman ya fi ƙarfin kowa. Muna kira ga gwamnatin nan domin muna son gwamnatin ta ɗore, muna son gwamnatin Najeriya ta ci gaba da zama har abada a Najeriya guda ɗaya, da arewa da kudu, da musulmi da wanda ba musulmi ba, mu zauna ɗaya mu kuma daɗe muna tare kamar yadda Allah ya aje mu. Amma ana shiga cikin wani irin hali, to irin wannan munanan hali shike janyo wannan ya duba wannan, wancan ya duba wancan, ka ringa fushi da wanda ma bai kamata ka yi fushi da shi ba. Muna kira ga duk wanda yake tare da shugaban ƙasa a gaya masa wannan, a yi sauri a taimaka. Magana abin da ya shafi asibiti, abinci, makaranta, wannan ba abu ne wanda za a yi ɗaukar lokaci a kansu a ce akwai lokacin da za a gyara su ba.
PDP dai ta ce tana ganin nan gaba shugabanninta da suka haɗa da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ikwai Ramadu da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan Akpabio za su fuskanci irin wannan kamun. In za a tuna kakakin PDP Oli Sametu na zaman beli ne bisa tuhumar badakalar naira miliyan 400 wanda har ya kai shi ga zaman wakafi a gidan yarin kuje. Nasiru da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, shirin nan ƙasa na nan tafi an jima kaɗan, to amma a halin yanzu a shakata da wannan waka tukunna. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Usman Kabara zai gabatar da nan ƙasa.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba. Kasa ba kasawa ba.
Jama'a barkanmu da haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. Usman Ahmad Kabara ne daga nan birnin Washington DC da zan jar ga shirin. Shirin da muka faro a makon da ya gabata rana ita yau. Wanda kuma a yanzu za mu ci gaba domin kuwa a makon da ya wuce din in ba amanta ba mun tsaya ne inda Salisu Ibrahim da muke tattaunawa da shi wanda yake baya gani amma yana ɗaya daga cikin fitattun ƴan jarida a arewa wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda har lambobin yabo ta ƙasa suka samu duk da kuwa makanta da ta same shi tun yana kankantarsa inda ya tsaya a cewa an sa shi makaranta an kuma tarairaye shi bayan ya samu wannan larura ba tare da an tura shi ya zama mabaraci ko wani abu makamancin haka ba domin kuwa mahaifinsa ya ce ko nawa ya mallaka sai sun kare a kansa har sai ya gama karatu sai dai cikin ikon Allah kamar yadda shi Salisu Ibrahim ya bayyana shi mahaifin nasa wato Malam Ibrahim bai samu ganin ƙarshen karatun nasa ba to a yau zamu ci gaba amma kafin mu sake komawa ga Salisu sai mun fara da jin ta bakin shugaban sashen Hausa na nan muryar Amurka wato Leo Kian domin jin shin me isa aka kirkiro wannan shiri na kasa ba kasawa ba saboda haka mai sauraro sai a biyo ni
to gani dai tare da shugaban sashin Hausa barka dai Malam Leo
barka dai ya gida
lafiya lauya ayyuka
lafiya kalau
ka san wancan makon mun yi gabatarwar sabon shirin mu na kasa ba kasawa ba yauwa wanda kuma ka san an ce waka bakin mi ita take fin dadi yau kasancewar kana shugabantar sashin Hausa ina ga wanda ya fi cancanta a ji ya faɗa mana mi isa akai nakasa ba kasawa ko aka kirkiro shi ina ga bayan kai ne. Nakasa ba kasawa ba dai gashi dai mun fara. Yaya me dalili ko kuma me ce hikimar da take tsakanin shi ne?
Wato wannan shiri an kirkiro ta ne saboda tana da alaka da wannan cututtuka ko cutan polio da muke da a Najeriya.
Eh, na shan inna kenan.
Na shan inna da aka zo aka ce an sami masalan shi ba.
An ce ta tafi.
Saboda haka dole ne mu kirkiro da wani shiri da zai mai da gurbin wancan.
Eh, wato shirin lafiya din nan da aka gama.
Wato shi din ne.
Eh.
Amma kuma ya danganta ne ga yadda ka kalli wannan shirin, saboda mu a nan mun yi nazari kwarai da kai kuma an yi bincike kwarai da gaske. Aka ga cewa na kasa su a Najeriya suna da yawa da gaske, sun kai wajen miliyan 10.
To me ya karasa haka kuwa, dan na san da za ka ji ana miliyan 6 miliyan 7, yanzu me ya karasa haka kuwa?
Eh, to ka san kasan ma gaba ɗaya ta canza saboda yanayin yaki da ake ta yi.
Haka.
Akwai na kasan su da aka samu da yawa suka ji rauni lokacin yaki da ake ta yi a Najeriya.
Eh, da irin su tashin bama-baman nan.
Tashin bama-baman ko ta ina ɗin nan da kaga wannan sun karu. Banda haka kuma cututtuka ma suna nan ba sha kansu ba.
Haka. Akwai wasu daban.
Kwarai kuwa, kaga kamar su lasa nan da suke fitowa yanzu?
Eh, na zazzabin gudan taɓera da yake sawa.
To kaga wannan duka wannan abubuwan su suka taru suka kawo wannan dalili na muka kirkiro wannan shirin.
Kai kuma tunaninka sai ya tafi kan maganan nakasa, dole kila akwai wani abu a cikin ranka da zaka ce kai ya kamata a taɓa nakasan nan.
Eh, to ka san abin da yasa nakan gaya wa jama'a cewa in ka ga abu na faruwa wani kasa, kai gwaji da naka kasan. Abin da ya faru shi ne mun duba a nan America misali. Muka ga cewa yadda suke daraja na kasassun su ya fi namu da nesa.
Ai, me kafan ma a can anya kuwa? Ko me idan?
Gaskiya ne, saboda haka in ka dubi abin da ke faruwa a nan misali, zan baka misali kaman Gini. Ba da man ka yi Gini a America sai ka sa na kasassu a cikin plan ɗinka.
Dole ne.
Zaninka.
Haka.
To ka ga na ɗaya kenan. Na biyu, hanyoyin mota da sauransu duka wannan suna da musamman inda ake keɓe musu inda za su ajiye motocinsu, irin nasu motocin kuma.
Kwarai, amma in ka shiga ka je kai fakin a wurin sai an ci tarakka.
An ci tarakka kuma su na kasassun suna da dama su kama ka dai.
Au, har da kamu.
Har da kamu suna da dama su kasu kira police kuma za a cire motan ka kama ka ka biya haraji kuma lokacin da aka kama ka.
Bugu biyu kenan.
Bugu biyu. To kaga banda wannan akwai maganan Access America.
Wato samun damar yin wani abu.
Daman yi wani abu, kaga kamar mutum in zai je makaranta misali kamin ya haura ya je wurin inda ake koyarwa.
Eh, aji.
Aji, dole sai ɗauki lokaci kafin ya kai inda za a samu aji.
Haka.
To amma an riga an shirya musu inda za a ɗauke su a haura da su su je a aji su nan su yi karatu tare da wanda suke da kafa. Kuma wanda ba za na kasa su ba.
Da na ga a bas ɗinsu za a ga an ɗan sako da wani abu an hau da keken su da sauransu.
Kuma akwai inda aka keɓe musu a cikin jirgi. Ka daman ka zauna a nan.
Kwarai kuwa za ka gama rubuta. Ko kafa ko ido wanda yake da buƙatar taimakawa ka bashi wuri ya zauna.
Bashi wuri ya zauna. In ka zauna kuma a ci taranka.
A ci tara.
In ka tashi kuma a ci taranka. Duwa na kaga sun daraja na kasassun su.
Banda ayyuka da suke samu.
Kwarai kuwa. Nan kullum ina ba da misali da shi President Franklin Roosevelt wanda a kujera ya zauna shugabancin America.
Ya shugabanci Amurka.
Amma kaga yanzu mu mutum ɗaya ne kullum ina ji ko a Nasarawa da muka samu da gwamna yanzu hakan nan. Saboda haka abinda nake faɗi shi ne da a mai da hankali duka wannan mutane suna da rayuwarsu yadda Allah ya shirya musu.
Haka.
Saboda a kaddara su a ba su girma su ma su samu yadda za su.
Eh, ba kamar mu da ƙafa ta karye ko hannu ba sai a ce ai shi kenan sai bara.
A shiga bara. Ba shi da kyau haka ko?
Ai, haka ne. Me kake kallo kake son a cimma da wannan shirin, misali sakon da aka dauka daga cikin shirin?
A daraja na kasassu, a ba su yanci su ma su kawo gudunmawar su ga gyara kasar Najeriya ko kuma Nijar ko kuma duk kasashen mu na Afirka ba daya. Domin kajin mutane nan fa ba wai Allah ya cire musu kwakwala ba ne. Suna da ƙarfi a yi wani lokaci.
Inda kwakwala ke tunani.
To shi yasa burinmu shi ne wannan shirin mu san yadda za a nuna cewa nakasa ba kasawa ba ne.
Haka.
Ainihin dalilin kenan da muka kirkiro da wannan shirin.
Haka. amma misali zaka ga cewa ga nakasashe ga mai kafa kamar yanda kai magana da makaranta da magana aiki da sauransu, shin wane ne yafi zama nakasashe da wanda kila kasa za ta mura da kuma mai lafiya da kila yana shaye-shaye?
Eh to wannan ma ya fi garban nakasa kuma wancan. Ina misali da gwamnatin Nasarawa
Almakura
lokacin da yazo yi makaranta a America ba san cewa zai koma Najeriya zai zama gwamna ba.
Haka
yau in ga kirga gwamnatin suka yi aiki a Najeriya yana
taka
saboda
kwakwalwar ba ta nakasa ba,
saboda haka ba ka ce shi nakasa sai ba ne ya ko. Na uku kuma muna son mu riga ci gaba da mu riga daukan wa'anda suka ki nakasa nakasa
sun ki yadda ta su nakasa din
ya kamar wanda ka dauke shi
wannan Salisu har ya OON din nan da shugaba da ya wuce Goodluck ya babba da haddashi in yana karatu da yake lokacin ma abin da yasa na san shi ina diploma lokacin shi kuma yana HND da muka zo a Poli. To saboda haka da muka zo sai na ga mutum aka ce ai wannan shine wanda kake ji din nan a gidan rediyon Kaduna yana karanta labarai, nace wannan ko kuskure dai ba za ka ji ba, da nazo in yana karanta ce wai kai haka, sai na ga yana sa ashe irin typewriter nan ce mai huje-hujen nan yana tattaba kawai yana karanta, naga ana assignment sai ga masu ido sun zo suna yana gaya musu abin da za su ce kun zama ku ne makafin ashe. To amma daga karshe ka san za mu fuskanci hira da su da irin bada misalai a nan cikin Amurka da wasu kasashe domin a gane cewa ga inda fa abin ya dosa. Shin kana ga akwai a matsayin ka na shugaban sashen Hausa akwai rawar da kake ga gwamnati za ta iya takawa in muka yi wannan mun tallafo su ma su tallafo
dalilin program din kenan kirkiro da wannan shirin saboda mu ja hankalin gwamnati ne da kuma attajirai da kuma kungiyoyi na masu zaman kansu su taimaka wa wannan mutanen. Dalilin kenan ai in muka samu wannan tunanci
an cimma buri
mu kenan ba
haka. To sai in ce Mr. Leo Kien mun gode kware Allah kuma ya taimaka ba da sa'a.
Na gode
kuma da Allah da ka bamu lokaci.
Na gode kwarai da kamara.
Yawa.
To bayan gama tattaunawa da shugaban sashen Hausa wato Leo Kien sai kuma muka sake komawa ga shi Salisu Ibrahim inda na tambaye shi bayan rasuwar mahaifinka me biyo baya Salisu.
Zan iya tunawa lokacin da baba na ya rasu dan mutane suka zo yi wa mama ta ta'aziya.
Lokacin ka kai shekara nawa?
Lokacin zan kai shekara 15 dan ina secondary ne karamar secondary. Eh sai ka ji suna ga mata cewa ga kuma wanda zai rike gida shi kuma ga yadda Allah yi da shi. To da haka sai ta fashe
wato tunda baka wato baka gani saboda haka ba labari
gida ba zai ruku ba ke da eh to alhamdulillah dai Allah ya taimaka ku ba tunanin nasu.
To yanzu tana nan to saboda kurewar lokaci dole anan zamu taka burki amma in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu sake komawa ga Salisu dan jin ci gaban wannan hira da muke yi da shi game da matsalar da ta same shi tana kasa wanda ya dauke ta a matsayin wata hanya ta miƙewa tsaye. Muna son mu ji har ƙarshen irin faɗi tashin da ya har ya kai ga abin da ya zama. To ko mahaifiyar Mallam Salisu na da rai ko ba ta da rai zamu ji. Shin ta mori shi wannan ɗanata wanda wasu suke ganin cewa ma ai an samu matsala tun da yana da makanta kuma mahaifinsa ya rasu? A madadin shi Salisu Ibrahim da muke tattaunawa da shi da kuma shugaban sashin Hausa Leo Kien wanda ya bayyana mana dalilin kafa wannan shiri na da kasa ba kasawa ba. Ciyo Bahiro Dedone shine ya hada mana sautin shirin. Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Na kasa ba kasawa ba.
To ga sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Mai magana Muhammad Kabir Muhammad Potos. A yau ina so na bayyana ra'ayina ne dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a kasashen Larabawa, musamman ma inda ya fara yada zango a kasar Saudi Arabia don saboda su tattauna a kan rage haɓɓan mai na Saudiya take. Gaskiya wannan abu ne mai muhimmanci kuma wannan ziyara zai kasance ziyara ce mai matuƙar amfani ga 'yan Najeriya da ma 'yan Afirka baki ɗaya. Matuƙar wannan yarjejeniya ɗin nasu da suka aiwatar da suka cimma matsaya sun aiwatar da shi. Domin idan har aka ce Saudiya ta rage yawan man da take haƙowa, to fa wannan zai kai ga Najeriya za ta iya samun kudaden shiga a lokacin da farashin mai ya tashi a kasuwar duniya. Hakan zai iya ba da dama wurin ba da ayyuka ga matasa waɗanda ba su da aiki ne. Sannan abu na biyu, kasancewar sun yi yarjejeniya a kan zuba jari a harkar noma. To wannan shi ma abu ne mai muhimmanci. Wannan noma ɗin nan da Buhari yake magana a kai shi ne ma hanya mafi sauƙin ba da ayyuka ga 'yan Najeriya. Ganin cewa akasarin 'yan arewacin Najeriya ma manoma ne. To wannan muna matuƙar farin ciki da wannan a ziyara nashi, kuma Allah ya kare shi, Allah ya taimake shi.
To muna fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayinku. Yanzu dai nan misalin karfe 2 da kusan minti 26 na dare ne a gogon Washington DC. Muna fata kuma za a gafarce mu kamar yadda na faɗi tun da farko, ba za mu samu damar gabatar muku da sharhin jaridan Ghana ba. To amma kafin ku ji takaitattun labarai, ga wannan saƙo.
Me yasa kunka fi son ku yi sana'ar tumatir ringa da zuwa makaranta?
Mama, ina tambaya ki, ta Allah ko ta boko?
Duka.
Ta Allah muna so.
Ta Allah muna so.
Ta Allah muna so.
To yanzu ke baki ganin shawawa, ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wai su kakan su nike ko?
Warai ko.
To ke gani amma ke gana ya boko?
Warai ko.
Yanzu bai ga shawawa ba yadda na hito ga mutane.
Wallahi ko, kwarashi official quality cikin quality.
Wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Sakamakon shugaban ƙasa jamhuriyar Nijar na baya-bayanan na nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Yusufu har yanzu shi ke kan gaba. Hukumar zaben ƙasar ta sanar jiya Laraba cewa shugaban ƙasar yana da kimanin kashi 37 cikin 100 na kuri'u. Dan takara Hamayya Hamma Ahmadu yana biye da a matsayi na biyu da kashi 22 cikin 100, sai Sani Umaru da kashi 14 cikin 100. Ranar Talata gamayyar jam'iyyun Hamayya ta yi watsi da sakamakon zaben da hukumomi suka bayar bisa hujjar cewa an tafka maguɗi. Shugaban gamayyar Hamayyan Ahmadu Sisi ya ce gwamnati ta ƙirƙiro da dubban mazaɓu domin murɗa sakamakon zaɓen. Masu kushewa lamura sun ce shugaban ƙasar ya yi amfani da tirsasawar siyasa lokacin yaƙin neman zaɓe, ya kuma riƙa kama magoya bayan jam'iyyun Hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaƙa da suka yi waƙoƙin kushe masa. Idan babu ɗan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na kuri'u a zagayen farko, 'yan takara biyu da ke kan gaba za su fafata a zaben fidda gwani da za a gudanar ranar 20 ga watan Maris. Babbar jam'iyyar Hamayyar ƙasar Uganda tana ƙoƙarin tara shaidu da za ta gabatar ta ƙalubalanci sakamakon babban zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan wata na Fabrairu. Dokar zaɓe ta ƙasar ta ba da wa'adin kwanaki 10 daga ranar da hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓe idan jam'iyyar na so ta ƙalubalanci sakamakon. Shugaban jam'iyyar Democratic Change, Mugisha Muntu, ya ce jam'iyyar tana iyakar ƙoƙarinta ta cika wa'adin duk da abin da take ta bayyana a matsayin barazanar ci gaba da fuskanta da tirsasawa daga jami'an tsaro da ya haɗa da 'yan sanda da ke neman gurguntar da yunƙurin jam'iyyar. Mr. Muntu ya ce wannan ya biyo bayan yawan kamawa da sakin Dr. Kiza Bisege, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar FDC. Ya ce saidun fargo sun nuna an murɗe sakamakon zaben waɗansu mazaɓu. Ya ce sakamakon zaben da jam'iyyu suka rattaba hannu ya sha bamban da wanda hukumar zaɓe ta gabatar.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu lokacin da za ku ji wani sabon shirin ciki har da filin sai bango ya tsage. yanzu dai nan misalin karfe 2:30 na dare ne a gogon Washington DC, kuma a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake mana fatar alheri a wani lafiya.